الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدها دوا كما يدى أكجبات وأن مثلا في مسجد الروضة وأن أهواتا إبراهيم بابا هاوز نأكتب لكي وأن غيرين بوشي إلا يقارع مثل domin haduwa da ƴan uwa mu gaisa kuma a tunatar da juna abin da ya shafi wannan addinin namu na musulunci. Biyar ne ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1448 26. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Abinda nake son mu tattauna tare da ku a wannan zaman namu kuma a takaice insha Allah ta'ala shine darasa daga cikin suratul Asr, sura wacce take takaitacciya amma kuma sura wacce take dauke da darussa masu dindin yawa. Wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bude ta da wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sura ce mai ayoyi uku. A cikin Al-Qur'ani babu ita ce surar da ta fi gajarta da ita da suratul Kawthar. Qul huwallahu ahad da tabbat yada sun fi su yawa. Haka nan suratul Nasr ita ma ayinta uku ne, idza jaa nasrullahi wal fath. أنا رويتوا الإمام الشافعي رحمه الله أميد الإمام ابن كثير يقاوى أشهر تفسير صح يناتي ولو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لقفته. لا أشيء الله سبحانه وتعالى ذي توقد وتهجع جباين سبع أشيء صورة العصر da ta ishe su a matsayin hujja. Allah ya bude wannan sura da wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ya bude ta da rantsuwa yace wal asr, ina rantsuwa da lokaci. Al'asr lokaci. Wal'asr Allah ya ce ina rantsuwa da sallar la'asar. Wal'asr Allah ya ce yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar. Wal'asr Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda a wani wajen ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, qarar ya faɗi cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Malaman tafsiri sun ambaci waɗannan maganganun na fassarar al-asr. Duka idan mun kalla za mu ga cewa al-asr Allah dai na rantsuwa ne da lokaci, shi kuma lokaci wani tsari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicce shi wanda abubuwa suke afkuwa a cikin sa a cikin lokaci abubuwa suke faruwa saboda Allah subhanahu wataala ya rantsi da lokaci ko lokaci ga manne ko kuma lokaci ke bantacce kamar lokacin sallar la'asar Allah ya rantsi da lokaci anan kamar yadda ya rantsi da wasu wakilan lokacin a wasu wuraren kamar misali ya rantsi da alfajir yace wal fajr wa layalin ashr Allah yana rantsuwa da alfajir lokacin sallar asubahi kenan wa layalin ashr sannan kuma yana rantsuwa da wasu darare guda goma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya rantsa da dare yace wal layli idha yaghsha Allah yana rantsuwa da dare idza yaghsha idan ya lullufa haske ya zama an shiga cikin duhu wan nahari idza tajalla kuma Allah ta'ala ya rantsa da yini idan ya bayyana haske kamar yadda Allah subhanahu wataala ya rantsa da rana yace wash-shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ya kuma sake rantsewa da yini yace wan nahari idza jallaha ya sake rantsewa da dare yace wal layli idza yaghshaha kamar yadda ya rantsa da hantsi yace wa duha adam gabaki daya sai daga cikin malamai yana cewa wahalil waqtu illa umrul insani alladhi yaqdihi wa yufnihi ai lokaci ba wani abu bane face rayuwar dan adam gabaki daya ita ce lokacin sa wacce yake ta karar da ita yana rayuwa yana rayuwa yana rayuwa sai an ce a ce ba shi domin Allah ya sake nuna mana muhimmancin lokaci bayan ya rantsa da lokaci ya kirga lokaci a cikin manya-manyan ni'imomi da yawa dan adam yace wallazi ja'ala al-layla wan-nahara khayfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shi ne wanda ya sanya dare da yini su zama suna wakiltar juna suna wakiltar juna yanzu muna cikin dare bayan awanni nan gaba kuma za mu shiga cikin yini za mu shiga cikin yini sai Allah ya ce ya sanya dare da yini khilfatan su zama masu mamayar juna masu karɓar juna a aiki ya san yayi haka ne liman arada an yadhakkara aw arada shukura domin wannan jujjuyawar da suke suna karban juna a aiki ya zama aya ga wanda ya kasance yana nufin an yadhakkara aw arada shukura da wanda yake son ya dauke su a matsayin wa'azi kai ya wasa da su kai ya karar da rayuwarsa kan ya karar da rayuwarsa aw arada shukura ko kuma ya nufin ya gode wa Allah wanda ya bashi wannan rayuwa a wani wurin Allah ya nuna mana muhimmancin lokaci a matsayin wani abu da Allah ta'ala zai tambayi mutum a kansa ranar gobe alkiyama kuma mutum ya yi da na sani a bisa takaci da wasa da wargi da yayi da lokacinsa bai ci gajiyar lokacinsa ba a duniya Allah ta'ala zai tambaya mai da an je lahira Allah zai ce awalam nu'allimkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir awalam nu'allimkum ashe ba mu rayar da ku mun ba ku gwagwadon lokaci ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara dama ta lokaci da muka ba ku wacce mai dau mai yi wa kansa wa'azi yayin tintintin ya ci gajiyar wannan lokacin ashe ba mu ba ku ba waja'akumun nabiyyu ashe ne gargadi bai zo muku ba ibnu abbas radiyallahu anhuma yace annabiyyu shaybu abinda ake nufi da mai gargadin nan furfura wannan furfura lokaci ke samar da ita furfura lokaci ke samar da ita rayuwa ce ta tsawo an ci wani bangare na rayuwa to shikenan sai furfura ta fita to Allah ta'ala zai tambayi dan adam din da bai ci gajiyar lokacinsa ba zai yi musu tambayar da ba ta zai yi ɗan adam tambayar da ba su ba ta buƙatar amsa daga gare su haka yake kamar Allah yana cewa laqad amarnakum ma yatazakkaru fihi man tazakkar man tazakkaru ja'akum annabi mun riga mun yi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisansa masu yawa ya nuna mana muhimmancin tsadan lokaci cewa abu ne da ya wajaba mutum ya amfani da shi yana ɗaya daga cikin ababe guda huɗu kusan ma duk su ne abinda za a yi wa mutum tambaya a kansa ranar gobe alkiyama la tazulu qadama 'abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an shababihi fi ma abla wa 'an 'ilmihi fi ma 'amila bihi wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fi ma amtaqa za a yi wa dan adam tambayoyi guda huɗu an umrihi fi ma afna za a tambaye shi game da rayuwar da aka ba shi an baka shekara sha kaza an baka shekara 20 an baka shekara 20 da kaza an baka 30 an baka 30 da kaza ibadatika aw qarabaha ko dai yakan shekara 100 ko kuma ya kusan shekara 100 shine ake cewa shi mu'ammar kuma mu'ammarin to sai an aida mutum kun ga ita ce waccan tambaya awalan mu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ja'akum annabi sai an tambaye mutum an umrihi fi ma afna za a tambaye shi game da rayuwarsa yayi karar da ita waɗannan shekarun da yayi a cikin su akwai watanni a cikin watanni akwai makonni a cikin makonni akwai kwanaki a cikin kwanaki akwai awanni a cikin awanni akwai mintuna a cikin mintuna akwai sakwanni duka sai an yi wa mutum tambaya akai a cikin lokacin da aka ba mutum da rayuwarsa kuma sai aka kebe abinda malamai suke cewa dhikrul khas ba'da al'am lil inayati bi amr al khas an ambaci ga mamme misali sai ka bada labarin ka ce kai na ga wani gida kaka can kuma sai ka ce kai na ga wani kitchen kaka kana nufin kitchen na da wata yana da wata daraja da matsayi wanda sauran dakunan gidan ba su da ita ko ba su da su yasa sai ka faɗi gida bayan ka faɗi gidan gabaki ɗaya sai kuma zai kallo ka faɗi ne sai ka faɗi kitchen saboda muhimmancin kitchen to shi yasa Annabi sai ya ce wa an shababihi fi ma abla za a tambayi dan adam a game da kuruciyarsa samartakarsa da Allah subhanahu wataala ya bashi lokaci ne tsada kuruciya za a tambaye shi fi ma abla a cikin me ya tsofar da wannan kuruciyar ta Allah ya bashi shekara 15 ya tsallake ya kai shekara 20 ya kai shekara 25 ana ne ya kai shekara 30 ya kai shekara 35 har ya kai shekara 40 hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana ya kai shekara 40 an cika masa halittar sa kenan komai na sai yanzu baya zai rika dawowa to wannan tsakanin shekara 15 zuwa shekara 40 me yayi a ciki ya ci gajiyar wannan lokaci يا يهدى القرآن يا يراتب القرآن يا فهم شعر القرآن يا حديث مزالة الصلاة تقند أزا يا أيقوم مزالة الصلاة شفين فسر القرآن يا كرن شفكه أبند ما لميس فهمت أتشم القرآن يا حديثي سكا ساعة كل ذي تفين يا كوتة الذي أنسى يا يقو قرن ين أبند زي شغا زي الرايوات تنوكم وصلت شغا زي الرايوش يا أبند زي أمفانة الأمة يا أمفانة الدين انسى والله في أمك تنبيع جمد ولا شيني وعن شباده فيما أبلع في أن يوم تنبيع جمد ولا النبي صلى الله عليه وسلم يساكنون منا مهم منش اللوك الشي يلسى فوص أبا بي قدا بير يشي اغتنم خمسا قبل خمسة كشي قاجية وص أبا بي بير كافن وص أبا بي قدا بير تنس زما ثم يسا أمتعين كيش يسو يشي أبنفر قو حياتك قبل موتك كشي قاجية رايوك دومو وترانا زا أشي باكا زا كاموت كل حي سيموت دون من يريد يموت كل من عليها فعل دون ديك بنك أساس فيها كهك فيها موت وكشجع زير يوقع خافن مي خافن موت وكتزو وشبابك قبل هرمك أغوشيك خافن صوفرك قابلو كتيني شيما وفراغك قبل شغلك سننك تجاجير داما سرري دا الله سبحانه وتعالى يباكا كافن أبند ذي شغل تدكي يزوي شغل تدكي يمك يوا إذن كيفي غدا متعني دي وذات باك الأباري إن دا سناجم وصنا بعد الأباري يدع شغلتهم الشواغل أبا أبند ذي شغل تدكي شغل تدكي سيمتين يزتاك أرياني sai yazo ya tsinci kansa a wannan matakin daga nan sai yazo ya gane cewa ashe tabbas lalle yana cikin wani yanayi mutum zai tsinci kansa a irin wannan yanayi shi yasa a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ni'matan maghbun fi ma kathirun minan nas as-sihhat wal farad ni'amomi guda manyan an yi wa mutane kama ta take ci da su suna watsi da su ba ta gane amfanin su sai sun zo sun muce daga nan kuma sai su zo suna neman su as-sihhat wal faragh as-sihha lafiya kaga lafiya wata aba ce mai tsada kuma a cikin lokaci ake yin ta domin as-sihhatu hadisa ai lafiya wani abu ne da ke faruwa a cikin me take faruwa tana faruwa ne a cikin lokaci a cikin rayuwarka ba a cewa wani ya mutu bai da lafiya wannan cewa tace ga wata gawa amma ba ta da lafiya ko kuma wani ya mutu bara amma kuma yau gashi yana ciwon kai ko yana fama da ciwon ciki in ka ji ana magana rashin lafiya ko lafiya to da nerai ake wal faga tarin dama da Allah ya baka sai daga cikin marubuta Abbas Mahmud Al-Aqqas yana da wata magana yana cewa da yawan mutane suna cewa suna zaton an ci alfara shine bayan mutum ya gama komai abin da ya ragu na lokacin sa shine fara yace a'a ba shi bane alfara abin da ake nufi da alfara tarari shine lokacin da ya fi tsada da ya kamata kai wani abu a cikin sa shi ake nufi da alfara amma ba ana nufin alfaraq waqtur raha ba ma lokacin hutu ake nufi ba a'a ana nufin waqtu faraghin yajibu sadduhu bi amali lokaci ne da ake buƙatar ka toshe shi hatta wani aiki mai muhimmanci shine ake ce masa alfaraq mutane da yawa suna takaci da wannan damar da kake da ita wata rana za ta zo ta kubuce maka ka zama baka da wannan dama sararin da kake da shi zai zo ya kubuce maka malaman mu suna cewa ni'imomi kana biyu akwai abin da suke ce musu an ni'amul usul akwai an-ni'amul furu' ko kuma su ce an-ni'amul mutlaqa da an-ni'amul muqayyada an-ni'amul usul sune tuwa sun ni'imomi ni'imomi na tushi ni'imomi na asali wadanda a ƙarƙashin su ake samun rahmani ko ni'imomi na rasa daga cikin da suka lissafa ni usul akwai al-umr wal waqt rayuwarka da kuma lokacin da Allah ya baka wannan ni'ima ce domin idan babu rayuwa babu lokaci to ba abin da za a iya yi bahaushe hatta rikicin duniya ma cewa idan me rai ake yin wai rikicin duniya da me rai ake yin shi wanda ya riga mata shi ke ɗan uwa magabata sun yi maganganu a kan lokaci da mahimmanci al-imam al-khalil ibn ahmad al-farahidi al-basri yana cewa al-waqtu thalathatu yace lokaci abu uku ne ma'hudun wa mashhudun wa mawhudun sai yace فالمعهود الامس والمشهود اليوم والموعود الغد لوكشي غدا اوكي اكوي المعهود المعهود وندا اكا رغا اكا غنشي اكا سابا دشي شيني الامس اجيا كاغا جيا كاغا ني يفارا اجيا والمشهود akwai wanda kuma kake gani yanzu shine al-yau yau ce wal-maw'ud akwai wanda aka yi maka al-akai al-qawarin zai iya zuwa al-qawarin nan kuma ba wai al-qawarin nan kai aka wawa ba al-qawari ne cewa akwai gobe al-qawari ne akwai gobe ba kai aka ware aka ce zaka ga gobe ba gobe ke ne fujiye dai ta wuce yanzu ba ta ka bacci fatakal amsi jiye ta wuce wala yustajrak ba a rastajiya duk abinda baka riga ka yi shi jiya ba ya riga ya wuce wal mashhud al yawm fa huwa lak yau kake da ita ita kamal da ba dole bane kaga gobe al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yana cewa kullu yawmin tatluqu fihi ash-shams يكلم اليوم الانسان ويقول يا اي ابن ادم انما انا عليك جديد فاذا ذهبت عنك فلا اعود ابدا يا كاي دان ادم كسني كلني سابونك اي شي يسا اكي تشوا دري ديني اكي تشي مس الجديدان سابببي كلن سابببي ني amma da dan dore da yake fadi a daliyarsa yake cewa innal jadidain idza mastawlaya ala jadidin adniya hulil bila kada sababbin nan guda biyu da yi da dare da yini idan suka rika jujjuyawa akan wani sabon jinjiri da aka haife wata rana jariri ango ne so ba ango ba wata rana jariri lawa ne so da ka babu alaka tsakanin jiya kada yau ɗinka idan jiya ta wuce to sabuwar rana za ka shiga idan yau ta wuce aka zo gobe to goben nan ma fa sabuwa ce til ko da ka shi yasa duk mai hankali idan ya tsinci kansa a cikin yini a cikin ranarsa to kokari yake ga me zai yi a ciki shi yasa magabata ba sa wasa da lokacinsu akwai cikin tabi'i Amir ibn Qais wata rana wani ya zo wajen sai ce ya Amir na tukaddimuni kaddimni ya Amir sai ya Amir kullum na zo ne fira ba ka bari ne fira sai ce masa an tiki shamsa ya ce to riƙe min rana in dai za ka iya riƙe rana kakka kawu a tsaya mu tsaya cak mu zan yi maka magana amma ma damar rana na tafiya a ce ta bullo ana nan a ce ta yi istiwa'i ta kai tsakiyar sama ana nan a zo a ce ta yi zawani lokacin azhar ya yi kenan ana nan a zo a ce ai lokacin la'asar ya yi ana nan a ce isfarrat ta fara zama mai ruwan kwai ana nan a zo a ce ai gharabat ta ma faɗi an shiga magariba to in dai wannan na faruwa to la ukallimuka kenan ni bin da lokacin da zan yi magana da kai to daga lokaci a wajen magabata wani abu ne mai tsada ba kamar yadda muke wasa da shi muke sakaci da shi ba malamai suka ce lokaci yana da wasu siffofi masu muhimmanci da ya kamata a ce ɗan adam ya kula da su ya yi aiki a kansu ya haddace su kuma ya riƙa tuna su na farko suka ce su'atun idha'ihi lokaci na da taurin gushewa lokaci na da taurin gushewa yasurru al-mar'a ma zahaba al-layali wa kana zahabuhu lahu dhahaba dan adam ya samu na sai san cewa da kwanakin ya san kadda wa kadda masu rubuta ba lissafin rubutunsu zai canza zai yi shekara 1000 kaga za a sa 1 da 0.3 amma idan ya kwana 1 fa yanzu lissafin zai canza za ka ga wata tara aka fara da ita ko daga nan kuma sai a kawo domin yanzu zai zama yana da shekara 900 ne da kuma wasu abubuwa da za su biyo ba so da lokaci na da saurin wucewa yana da ban mamaki yanzu yaushe aka yi sallah babba yadda ka san ba a sati ba yana jin wani kina naman shi ma na nan ai yanzu bai cinye ba wani an mai dambun nama wani kilishi aka mishi kila wani kuma an jajjefa a cikin kakide kakide kuke cewa kitse ko to muna cewa kakide to kaga amma yadda ka san ba a daɗe da yi ba amma yanzu fa muna neman yau rabonmu da sallah kwana 25 muna neman wata guda haka ne ko lissafin yanzu abin da ke gabanmu shine azumin tasuwa da ashura nan da kwanaki 4 وسعتن إضائه نبي سكتي أن ما فات منه لا يعود ولا يعوض جاء ابن ديوتي للوكتش وبزي جاوبا كما بضاء مثل جامك جوانبا شيكين يا وشي شيكين يا تي كما يدى الإمام الحسن البصري يشي إنما أنا جديد مي سابوني هو شعانا سابواتش to shi yasa take cewa idza kana waqtuka jadidan fa khayrun laka an takuna jadidan fi kulli yawmin idan kwanakinka yininka kullun sabo ne to kai ma ana son kullun jaddid hayatak kanka sabunta rayuwarka sai za ka sabunta rayuwarka shi ne kai na sa godiya kayi kokarin ka tuba yau to shine wannan tajdidul hayat kenan kana sabunta rayuwarka ko da yaushe kana sabunta rayuwarka ko da yaushe in mutum yana haka zai bi magabata sun buga mana misali a wajen cin gajiyar lokaci gaba-gaba annabinmu sallallahu alaihi wasallam da baki ɗaya rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a makka ya yi shekaru 13 a madina ya yi shekaru 10 rayuwarsa da baki ɗaya ya yi shekara 63 ne duk wannan gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekarunsa 63 a cikin waɗannan shekaru 23 na ƙarshe su ne shekarun annabta to a wannan lokacin ne manzon sama ya juya duniyar nan a cikin shekaru 26 ya kawo wani juyi tabo ya canza halin duniya ya canza tunanin masu rayuwa a cikinta a cikin shekaru 23 ya taso a cikin wasu mutane da ake musu kallon gaulaye wawaye waɗanda abubuwa na cigaban duniya ba a lissafin sati a wannan lokaci idan aka zo ana batun cigaban duniya ba a kawo ƙasar larabawa ba a kawo jaziratul arab ba a kawo biladul hijaz sai ga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 ya canza wannan yanayin ya zama idan ana bayani a kan duniya ne ci gaba a wannan lokacin to ƙasar musulunci za a fara ambatawa ƙasar da take da ta ƙauyawa ƙasar da take ta mutanen da suke rayuwa a sahara zafin rana na damunsu mahaya raƙuma amma sai ga shi yanzu sun zama malaman duniya cin gajiyar lokaci sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya gaji manzon Allah sama a matsayin khalifansa ya yi shekaru 2 da 'yan watanni a cikin waɗannan shekaru 2 da 'yan watanni ya yi aiki kamar da bakin da na karawa sun ga gida bi akwai arabu mubar larabawa rabi'a suka kafirce suka ce tuhu sun ga ƙarshen musulunci tunda annabi sama ya rasu shikenan sun gama rayuwarsu sun gama rayuwar musulunci suka ce ba za su yi musulunci aka samu suka ce su ma annabawa ne suka nan da kansu suka ce su annabawa ne aka samu suka ce a su ba su ban musuluncin ba amma zakka ce ba za su bada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya shirya za a je a yaƙi wasu kafirai a daidai wannan lokacin manzon sama ciwo ya kayar da shi har Allah ya karɓi kayansa sayyiduna abubakar saboda kula da lokaci da ba lokaci muhimmanci ya zartar da wannan yaƙin na Usama da ake ce masa jeshi Usama aka tafi aka je aka yi kuma aka ci nasara sannan kuma waɗannan da suka kafar can da masu ƙin ba da zakkar da masu ƙarya annabta duka sayyiduna abubakar ya haɗa ya yaƙe su a cikin shekaru 2 da watanni a zamaninsa aka tattara alƙur'ani wuri ɗaya sayyiduna abubakar radiyallahu anhu a zamaninsa aka fara shiga musulunci ya fara shiga kasashen abin da ru aka je aka fara kai musulunci kuma aka ci nasara aka fara ma'arifin yarmouk duk a zamanin sayyidina abubakar saboda muhimmancin sanin muhimmancin lokaci da babu wasa da lokaci a cikin rayuwarsu ba su tallace ba ba su san a ce za a yi abu kaza karfe kaza ba a ƙara ba su sani ba su da wannan sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya yi shekaru 10 waɗannan shekaru 10 nasa marubuta suna cewa da za a yi lissafin ayyukan da sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya yi a cikin waɗannan shekaru guda 10 za su yi cewa kamar ya yi shekaru 100 ne aka buɗe garuruwan Farisa wadda tana cikin manya-manyan ƙasashen mulkin mallaka waɗanda suke da faɗa a ji a wannan lokacin a duniya ga biladun Rum waɗancan da sai na abu kare fara aiki a kansu duk zamanin su ne na a zamanin sayyidina Umar musulunci ya shiga turai kasashen turai a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aka samar da tsare-tsare masu ban mamaki na gudanar da gwamnati wanda kasashe da yawa na turawa sun zo sun kwafi waɗannan tsare-tsaren duk a zamanin sayyidina Abu Umar saboda sanin muhimmancin lokaci da kuma ba wasa aka riƙa yi da lokaci ba سيدنا عثمان بن عفان شيكرين شعبي يي ام ا متين خليفه من زمان الله صلى الله عليه وسلم شي ما كدوب ايتان دا يي ايوتا a cikin wadannan shekaru 12 duk da a karshe karshen khalifancin sa fitina ta afku munafikai da makiya musulunci sun zo sun tifa fitina da rikici wanda har wannan fitinar ta ci shi kanka sayyidina Uthman ibn Affan ta tafi da shi amma ka kirga ayyukan da ya gabata a zamanin sa aka rubuta Qur'ani kwafi bakwai a lokacin an ce rubuta Qur'ani fa ba karamin aiki bane bayan su ma da dadewa akwai babban malami al-Imam Malik ibn Dinar rahmatullahi alai aikin sa shine ana ramane shi Qur'ani yake rubutawa da hannu wata uku yake sanne ya rubuta Qur'ani daya to a zamanin sayyidina Uthman ibn Affan aka rubuta Qur'ani kwafi bakwai aka aika da su biranen musulunci da ake da su a wannan lokaci ga sauran futuhat buɗe birane da aka yi waɗanda da ba musulmai bane amma suka dawo suka zama kasashen musulmi saboda sanin muhimmancin lokaci da tsadarsa zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu duk da fitinu da suka afku a zamanin sa an yi abubuwa da yawa an aiwatar da abubuwa da yawa na cigaban addini da cigaban rayuwar mutane sakamakon kula da lokaci da sanin muhimmancin sa da rashin wasa da lokaci waɗannan su ne magabatan mu na gaba-gaba ƴan uwa a wajen kula da lokaci su ne ababen koyin mu saboda akwai buƙatar matuƙa da mu tsaya mu nazari akan irin yadda muke ɗaukar lokaci da kuma wasa da sakaci da muke yi da shi a cikin al'ummar mu ne ake da adadin lokaci a kasashen Larabawa za ka samu su kawai aikin su shine ko ɗan kashe lokaci ne ɗan zaman gwazai da al'ummar da bata san muhimmancin lokacin ta ba to ka daina kirga ta a cikin al'ummatan da ake tsammanin za su yi abin arziki domin da lokaci ake komai wannan shine fadin Allah ta'ala da yace wal asr Allah yayi rantsuwa da zamani yayi rantsuwa da lokaci yayi rantsuwa da rayuwa yayi rantsuwa da lokacin sallar la'asar domin mu san muhimmancin lokaci kan mai wasa da shi kan mai sakaci da shi mu bashi muhimmanci mu tsara shi mu kula da shi mu tsara shi mu kula da shi akwai tanzimul waqt akwai idaratul waqt tanzimul waqt shine mu tsara lokacin ya zame mu yi amfani da shi idaratul waqt kuma shine tsarin da muka mu aiwatar da shi yadda ya kamata abu kaza karfe kaza zuwa kaza zan yi abu kaza karfe kaza zuwa karfe kaza zan yi musamman matasan mu ne zaka ga zahiratul qatlil waqt وإضاعته أتعرضت وتأذيئة تكشى لوكت تزمن غزي أتشي مكا متاشي ينا دورين في رب لا تقص دوا غوما أين الزا قجنش چن ينا دا أول نمد زي چن كما قجنش أتشن وقنق ونن جين وركينا قنن قوة نم مكتايا ونن والعصري kawai ya ishe mutum sai Allah madaukaki yake ce innal insana lafi khusr lalle dan adam gabaki ɗin sa a tsare ne malamai suka ce shine dan adam din da bai san muhimmancin lokaci ba bai ci gajiyar lokacin sa ba لا تموت با ها اي بانا سني ما كنونا من لوكاسي سورا منتي نو اوانو ني منتي نو تعالى شو الاصل وان الانسان الذي خسر lalle dan adam da asara asara rine shi asara da dan adam ita ce asara da lokacin sa da kin cin gajiyar lokacin sa idan kaga kafiri a lokacin shi ne bai ci ba Allah ya bashi rayuwa ya bashi lokaci yake amfani da lokacin sa ya kafirce wa Allah to daga sai ya kasance a cin asara idan kaga wani musulmi saboda rashin jin maganar sa da ka tattabasta da rawar kansa ya tsinci kansa a cikin wuta domin wuta ba ta musulmai bace wuta asali ta kafirai ce wai da ni kafiri ne ce amma za a samu ɗan rawar kai mutum ya ta rawar kai ya ki tsayawa ya natsu to zai tsinci kansa a wuta idan ya tsinci kansa a wuta to sakamakon da yi amfani da lokacin sa bane yadda ya kamata shi yasa sakamakon sa ya zama wuta so daga duk wanda ka ganshi yayi asara a lahira to zaka same shi bai ci gajiyar lokacin sa bane a duniya amma duk mutumin da ya ci gajiyar lokacin sa nazama waqtahu wa adarahu kama yanbaghi ya tsara lokacin kuma ya gudanar da lokacin yadda ake bukata to la yakunu min al-khasiri wa la yakunu fi khusri ba zai taba zama cin asara ba bazai taba tabewa ba saboda ka cin gajiyar lokaci da amfani da lokaci shike ta mutun ya zama bai yi asara ba shike sa mutun ya zama bai yi asara shi yasa kai tsaye sai Allah ya faɗa hanyoyin da mutun zai ba zai asara ba sai lissafa wasu ababe guda hudu in ka yi su to za ka ci gajiyar lokacinka kuma malamai suka ce duk wanda ka ga ya tsinci kansa a rayuwa mai daɗi to ya yi ruku da waɗannan sabubban guda huɗu ne waɗannan su ne asbabul hayati as-sa'ida su ne sabubba na rayuwa mai daɗi sai ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani babu cin gajiyar lokaci babu amfani da lokaci da yafi fiye da ake kai imani da Allah madaukakin sarki shi kuma imani da Allah ba yiwa sai kai ilimi shi yasa malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga ilimi domin la yasiqu al-iman bila ilm domin imanin da ake bukata shine imanu yaqin wal yaqin la yahsulu illa bil ilm sai da ilimi sannan zaka samu tabbas illal ladina amanu shi wanda suka yi imani suka yadda da Allah subhanahu wataala a matsayin rabban wa ilahan suka bauta wa Allah madaukakin sarki kuma suka yadda Allah ta'ala shine ubangijin su mahaliccin su mai kula da rayuwar su basu yadda su hada shi da kowa a cikin bauta ba basu shirka ba basu cako da imanin su da shirka ba shi yasa Allah ta'ala ya musu bishara ce alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani basu cako da imanin su da shirka ba to wadannan suna da al-amn al-amn nan al-amn al-am al-amn al-nafsi al-amn al-fikri al-amn al-makani al-amn al-umri duk wani abu da ka sani na aminci da tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya to Allah ta'ala zai ba su sannan al-amn fi dunya wal amn fi al-akhirah za su samu aminci a duniya kuma su samu aminci a lahira illal ladina amanu abu na farko ce abu na biyu wa amilu salihat sannan suka aikata ayyuka nagari ayyuka nagari su ne ayyukan da suka cika sharuɗa guda biyu الشرط الاول الاخلاص لله الشرط الثاني الموافقه للسنه ya zama dan Allah take aikin shi murewa da cin lokacinka yadda ya kamata shine ka aikata aiki nagarin nan dan Allah kai kenan sannan kuma aikin nan ba kiki sa bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ka kai kada ce da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karanta. To in kai wannan ka amilta salihan, ka aikata aiki na gari kuma ka ci gajiyar lokacinka kenan. Kun ga wa amilu salihat ba ka da alwaqtul faghi kenan, ba ka cikin qatalatul waqt, ba ka cikin masu kashe lokaci. Ka gama wani aikin za ka shiga wani har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi rayuwarka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan 'atalahu aw tariwaya 'atalahu, idan Allah ta'ala yana son bawa 'atalahu sai ya zumantar da shi, sai ya sa rayuwar shi ta zama mai zaƙin zuma. Sahabbai suka ce ma 'atalahu, me ya ma'aikin Allah, me ma'anar Allah zai sa rayuwar shi ta zama mai zaƙin zuma? Shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yuqaddiru Allahu lahu 'amalan fa yaqbiduhu 'alayhi, Allah zai kaddara masa, yuqaddiru Allahu lahu 'amalan salihan fa yaqbiduhu 'alayhi, sai Allah kaddara masa wani aiki nagari, sai Allah ya karbi rayuwarsa akan wannan aiki nagari. Ina jin ji ake ba mu labari, wani ji ne ko shekaran jiya, wani ladan jiya juma'a ko ake faɗa mana cewa wani daga cikin 'yan agaji ke ba ladan ba ne, ya zo an gama sallah, ya gama sallah zai tafi gida kawai ya tuntuɓe bai shi ne ya rasu. Asalahu yana da bambanci da wanda ya fito daga gidan kawai ya mutu, ko ba su da bambanci? Bambancin kamar sama da ƙasa ko? Ko kuma wani da ya ɗauki kwalbar giya haka ya kurɓa, ya kurɓa makon ɗaya kawai shi kenan sai aka zarara da wannan. Ɗaya suke da wannan? Asalahu. Shi yasa kada ka sace ka zama ba ka da wani aikin alheri da kake. Sannan sai Allah ta'ala ya ce wata wasu bil haqq, suka riƙa yi wa juna wasiyya da gaskiya. Malamai suka ce nan gayyatar wani ya yi ilimi, ya yi imani, kuma ya yi aiki. Kar ka ci gajiyar lokacinka kai kaɗai, ka ba wani lokacinka ma ya ci. Shi musulmi kullum lahu waqtun muwatta'an, ba waqtun muzayyaq yake da shi. Musulmi yana da lokaci ne mai yalwa wanda a cikin lokacinsa zai yi aikinsa kuma ya yi aikin wani. Aikinsa shi ne ya yi abin da shi zai samu lada, sannan kuma a daidai wannan lokacin ya sa wani ya yi wannan aikin. Kuma fa’idar ka sa wani idan ya yi, to kai ma fa kana da lada. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa’ili, in ka nuna wani ka ce wane ya yi aikin alheri kaza, to kai kana da lada irin nasa. In ka yi irin aikin da ka sa shi an baka lada goma, sannan ka sa shi ya yi, to kana da wani ladan kuma guda goma. In mutum biyu ka sa kana da 20 suka yi, ka sa mutum uku kana lada 30, sannan ga naka ladan goma yana nan fa. Kaga wata waso bil haqq, ka gayyaci wani. Shi yasa malamin mu ita kullu muslimin da'iya hasba qudrati, kowane musulmi ne da'awa ne gwaggwadon yadda ya tsinci kansa. Sai na ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa tawassaw bis sabr, shine matsawin wancan daga cikin abin da ke sa mutum ya ci gajiyar lokacinsa, babu kamar juriya. Man sabara sabata wa man sabata nabata, duk mutumin da ya jure ya yi haƙuri ya iya fuskantar al'umuru si'abu, al'amura masu wahala, to sabata zai zaka ga ya tabbata. Wa idza sabata nabata, in kuma idan ya tabbata to zaka ga ya tsoro. Juriya da ita ake samun komai, idan babu juriya ba abinda za a samu. Shi yasa malamin Ibn Taymiyyah yake cewa tunalu al-imamatu bid-din bis-sabr wal-yaqin, ana samun shugabanci ne na addini da kake addu'a kana cewa Allah yana yaban masu takawa ibadur rahman والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما فوالن اماما دن الله تعالى ce وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنوا وبأ يدا zakai ka samu jagoranci a cikin addinin Allah ba ka da juriya me yasa aka kira ulul azmi min ar-rusul manzannin Allah ma abota karfin niyya aka kira su da ulul azmi min ar-rusul har aka ce manzo Allah sama ya koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kaga sababun din kenan juriya kenan so da ka da juriya ake samun komai ana jira aka ce sai an jure ake samun alheri barawo yace hadda sharrin ba eh barawon da bai jure ba ai ba zai iya sata ba juriya ce amma mummuna shi yasa ake ba da labari a kissa aka ce wa an tara ibn shaddad ɗaya daga cikin mawakan jahiliya aka ce kai an tara waya kake kai jarumta ka kai yawa yace asbiru ne yace juriya ce ba jarumta bace sai ya ce wa wanda yake tambaye sa sai ya ce zo yace mare ni ya dage ya galla wa an tara mari ko girgiza kanshi bai ba yace kara sai da ya masa mari guda uku an tara ibn shaddad bai girgiza kai ba yace to kaga abin da nake kenan yace a alamu fa ina jin radadi walakin asbiru sai dai na jure yace kai ma ba ku koya maka an tara ibn shaddad ya dage ya gaurawa wannan mutumin mari ɗaya kawai sai gashi ya kife sai ce ka gani asbiru wala tasbiru yawwa shi mabambancin mu da kai ni na jure kai kasa jure ka kasa jure shi yasa wani cikin ƴan fashi da aka hada su tare da Imam Ahmad ibn Hanbal a gidan yari lokacin da aka jarrabi al-Imam Ahmad ibn Hanbal da fitnatu khalqi al-Qur'an da aka jefa su a gidan yari kullun al-Imam Ahmad akan zo a masa buloli takwas shi kuma wannan dan fashin Ibn Abi Haytama ana masa buloli 80 kullun yazo ya samu al-Imam Ahmad yace ya yace kai ne al-Imam Ahmad yace eh yace muna jin labarin kai yace usbut wasbir yace bulala nawa ake maka sai al-Imam Ahmad yace kullun bulala takwas yake mini yace to anta tudrabu wa anta muhiqqun wa ana udrabu wa ana mubtilun wa asbir yace fasl shi kai ana dukan ka akan gaskiya kake fa ni kuma ba ni da gaskiya na tau an tabbatar da ni mai laifi ne ni ma na tabbatar da ni mai laifi ne amma ana min na jure kai da kake kan gaskiya kai kamata ka jure shi yasa Imam Ahmad bayan fitina ta kwaranye kullun sai aje na cewa Allahumma ighfir li ibn abi haytama shine dan sa Abdullahi tambaye shi yace wai waye wannan shine bashi labari yace kaji dan fashi ne yana cikin waɗanda suka karfafe ni akan juriya akan tabbata akan gaskiya a gidan yari shi yasa la azalu ad'u lahu ila wafati bazan gushi ba ina masa addu'a an koma zuwa ga Allah to da kai uwa mu jure waɗannan su ne wasu daga cikin darasa ta kaita to matuka a game da wannan sura suratul asr sura ta kaitacciya Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka ji Allah ya bamu imani ingantacce Allah madaukakin sarki ya bamu aiki nagari Allah ya bamu ikon kira zuwa ga ilimi da imani da kuma aiki nagari sannan Allah ya bamu ikon juriya sannan Allah ya samar da mu Allah kai ya samu a cikin masu asara a rayuwarsu Allah muna roƙon ka samu cikin masu cin gajiyar lokacinsu waɗanda ba za su yi asara ba duniya da lahira Allah ya muku albarka wannan unguwa Allah ya tsare ta Allah ya ƙara mata albarka wannan masallaci Allah ya ƙara mata albarka masu kula da masallacin Allah ya ƙara musu albarka Allah ya shirya mana zurriyar mu Allah ya ba mu shugabanni na gari wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh